Daga nan Freedom Radio muryar jama'a muke gabatar muku da shirin Inda Ranka. Rundunar 'yan sanda a nan Kano ta ce kamar yadda ta rufe kamfanin Ofe, nan gaba kaɗan za ta sanar da rufe cibiyar nan ta 'yan poverty. Saboda binciken 'yan sanda ya gano cewar akwai tafka-tafka a yanda ake tafiyar da wannan cibiya. Su kuwa 'yan mata da zaurawa a garin Gayawa sun sanya ƙafa sun yi fatalizo ta dokar hana zancen dare da dagacin garin ya sanya, inda suka ce an ƙaƙaba musu wannan doka ne don kawai a hana su rawar gaban hanci. Wani matashi mai suna Kanabaro ya yi tsalle ya daki wani abokin aikinsa a hanci, kuma nan take karya masa karen hanci. Sai dai an ce duk da wannan halin ni'yasu da wannan matashi ya samu kansa a ciki, to lalle sai fa ya haƙura. A yayin da komandojin hizba na ƙananan hukumomi 44 suka kama aiki, har ma ana zuwa domin yi musu congratulation, shi kuwa komandan hizba na Madobi ya rasa tirin dafawa. Har ma wasu suke kallon fa an sutale shi. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin Inda Ranka na wannan lokaci.
Sanro oban ƙarbuwa, sanro da mugun hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shi ne ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauron, yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira nambar waya 0806-79-40-87 ko 0700-385-5555. Domin tunanin maganin sauro, yi tunanin maganin sauro na wanzan shi ne zai gamsar da ku.
Mata mai tafiya da zamani a wajen gargajiya.
Dadi hungori, jawabi ta gazo. Lallai lallai, jawabi ta gantin dadi. Mata mai tafiya da zamani.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdalla ke muku barka da warhaka, sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da salon waiwaye da 'yan magana kan ce shi ne adon tafiya. Kuma sannan 'yan magana sun ƙara da cewa fa alƙawari kaya ne. Dalilin da ya sanya muka fara buɗe shirin da wannan magana kuwa bai fice yanda muke ta bibiya tare da yunkurin kawo muku yadda take wakana da cibiyar nan ta 'yan poverty ba. Bisa dukkanin alama dai tafiya ta fara nisa, domin kuwa zancen nan da nake da ku, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta fito ƙarara ta bayyana matsayinta kan wannan cibiya. Domin kuwa a daidai wannan lokaci, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya magantu, inda a yau ya ce kamar yadda suka rufe kamfanin Ofe, shi ma dai wannan cibiya ta 'yan poverty shin yunkiris wani al'amari ya faru a kanta, tunda a cewarsa akwai tarin ƙorafe-ƙorafe da kuma ma wasiƙu da jama'a suka shigar gabar rundunar 'yan sanda suna kuka da wannan kamfani na 'yan poverty.
Waɗannan kamfanonin da suke shigowa, akwai wani guda ɗaya ciki wai 'yan poverty misali da sauransu, akwai wanda muka samu rahoto yanzu haka muna bincike a kansu. Mun nemo su, mun ɗauki jawabinsu, mun karɓi takardun ma da suke da shi, kuma mun tura babban ofishinsu da yake Abuja domin a tabbatar mana da cewa to wadannan na kwarai ne kuma na boge ne. Lokacin da muka aje su sai da muka nemo wadanda suka san su tukunna aka jale su kuma mun dakatar da abubuwan da suke yi sai mun gama bincike.
A baya dai mun ta kawo muku korafe-korafen mutane wadanda suka shigo suka gabatar da korafe-korafen su. Wasu su sun bayyana inda nan ka cewar sun biya tsabar kuɗi har naira 10,000, wasu kuma su ce sun biya naira 1,500, wasu kuma aka san haka. Wadanda suka fara biyan naira 10,000 dai da zammar wannan kamfani na N4Party zai sama musu wani aiki wai a United Nation za a rika biyan su naira 70,000, wasu kuma 60,000 har da masu 90,000. Amma kuma aka zo aka raba musu wata leta da nufin an dauke su wannan aiki. Amma dai yau tsawon watanni kenan babu wannan aiki sai ofa da take hannun su da kuma kudaden su dake hannun wannan cibiya. Lawarin da ya sanya galibin su suka shigo suka shigar da korafi. Ko da yake dai mun yi kokarin jin ta bakin shi shugaban wannan cibiya a baya wanda ya bayyana mana cewar shirye-shirye suke kuma shirye-shirye sun yi nisa. To ko a makon da ya gabata wannan cibiya ta N4Party ta yi wani gagarumin shiri inda ta gayyato tarin matasa maza da mata ciki kuwa har da wasu kabilu waɗanda suka yi tattaki da ba san daga ko ina suke ba ma, inda suka yi wani taro a wata cibiyar kula da walwalar jama'a da ke Court Road wai domin fara tantance su don fara yin wannan gawurtaccen aiki. Har ma a wannan lokaci muka zanta da wata matashiya wacce ta bayyana inda ranka cewar ita dai ta fi dogara da Allah kuma ta tsinke da al'amari. Amma dai kuɗi fa ta riga ta jibga.
Gaskiya ba a dace ba.
Wani program suka apply?
Feed the Children. Shi tsarinsa an ce za ka yi rijista sai ka ba da 3,000 za a baka rijista. Sannan sai ka ba da 1,000 sai a baka notification. Yanzu kuma an ce za mu zo mu ka kayayyakin mu sai mu ba da 200. To sai dai yadda ta yi.
Har ma a lokacin muka ƙara bibiyar shi Khalifa Diado, wato dai shugaban wannan ƙungiya ta N4Party. Wanda a wancan lokaci ya shaidawa inda ranka cewar jami'an tsaro sun bashi tabbaci kuma sannan bashi da wani case a gaban EFCC da sauransu. Illa iyaka dai shi yanzu abin da yake nema a taya shi da addu'a a wancan lokaci.
Kun samu wata shaida ne daga hukumomin tsaro misali kamar SS da sauransu wanda a da kuke da wani case da su shin an warware?
Ai mu ba mu taba samun wani case da DSS ko wata hukumar tsaro ba. Tunda muka fara project ba mu taba samun wani rigima ko me ba. In fact ma mu muka rubuta takarda muka ce muna so su shigo duk abin da yake faruwa su dinga gani.
Wato su zo su bincika?
Yawwa, mu muka tura rubuta takarda muka tura. Amma ba mu da wani matsala tsakanin wani hukuma ta tsaro babu.
To a yau dai an yi ta yanke ta gille kamar yadda kuka ji kakakin rundunar 'yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya faɗa. Abin da ya rage dai da jama'a suke dako yanzu bai fice shi kakakin rundunar 'yan sandan Kano ya fito ya bayyana musu matsayin wannan cibiya ba, idan yin yin in barin barin. To wannan kenan, Allah kuma isan ya mu dace. To daga batun wannan cibiya ta N4Party kuma sai batun wani matashi mai suna Murtala Mubarak wanda yake aiki a kamfanin fata da ke dutsen Banfai a nan garin Kano, inda wannan matashi in shigo hanci cike da bandeji lamarin babu kyan gani. Bayan da muka tambayi wannan matashi ko me ye dalili, sai ya bayyana mana cewar a lokacin da suke tsaka da aikinsa a wannan kamfani sai wani abokin aikinsa mai suna Adamu Okocha haka sakit ya ɗauki hannunsa ya jibbiga masa akan hancinsa da yake an ce gardi ne ƙato yana dukansa kawai sai karan hanci ya kari kai ka ce kara aka kariya. Sannan kuma bayan ya karya masa hanci ya rinka jibgarsa kai ka ce an aiko shi. Ko da muka tambaye shi shin akwai wata jiƙaƙƙiya tsakaninsu ya ce shi kan bai sani ba, illa iyaka dai suna zaune lafiya. Kuma ya ce lokacin da yake dukan nasa bai fasa hannu ya rama ba, ko da yake ana zargin 'yan sanda da batun sanya shubha a lamarin. Domin kuwa suna cewa ai two fighting ne, inda shi Mubarak yake cewa fa ba fa two fighting a wannan lamari. In takaice maka jawabi mai sauraro, wannan matashi dai mai suna Mubarak ya shigo ina neman haƙƙinsa domin ku har fashe waye da kuka, inda ya ce zarafin Najeriya ya bashi mamaki. A matsayinsa na mai neman haƙƙin wanda aka karya a hanci, sai gashi jiya ya kwana a zaune a bayan kanta saboda wai an ce wajibi sai ya janye ya kuma haƙura ta dole saboda dai an fi shi farcen susa.
Ka da kira aka zo aka janye inda aka zo aka sun karya mu kara hanci sun tsaga mu baki an yi dinki a bakin. Na kai kara wajen 'yan sanda sun ce mu in kwantar da hankali na za su ɗauki matakin za su hukunta shi wanda ya mu wannan abu. Tunda an yi haka na haƙura da wannan kesin sasanta a nan, in ko ban yi haka ba ma ai ban da kunya saboda haka mai laifi ne saboda haka aje a kulle mu ni da shi.
Bisa wannan dalili ne isan ya filin inda ranka ya tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. tunda dai wannan al'amari yana gaban yan sanda, kuma an ma gano cewa yan sandan ne suke tirsasa shi sai ya hakura, inda kakakin rundunar yace yana kiran wannan matashi da ya bayyana gaban sa gobe, sannan kuma ya ƙara da cewa za su iya bakin kokarin su wajen ganin an dauki matakin da ya dace, musamman ma na tura su kotu. Allah Ubangiji ya samu dace. To tunda yake muna abin da ya shafi kamfanoni ne masu zaman kansu a nan Kano, za mu tabo kadan daga cikin wani yunkuri da wata kungiya ta yi mai suna Kano State Progressive Awareness and Empowerment Association. Wannan kungiya ta kawo ta ziyara ta girmamawa nan gidan Radio Freedom. Sai dai shugaban wannan kungiya ya bayyana cewa makasudin samar da wannan kungiya shine domin kokarin wayar da kan matasa kan yadda za su rinka shiga aikin kamfani, inda yace al'amarin yadda mutanen kudu da suka zugo suka danne al'amuran gabatar da aiki a kamfanoni masu zaman kansu shine abin da isa suka yunkuro dan ganin cewar dole ko dai ai 50-50 ko kuma ai 70-30, wato dai na batun daukar aiki a kamfanonuwa masu zaman kansu, inda yace kiri-kiri a matsayinka na Bahaushe idan ka je a dauke ka aiki sai a ki daukar ka, musamman ma in an ganka da doguwar riga da hula ga kuma dan kekenka a matsayin mai neman aiki sai a ga cewar kai wannan ba shi da galihu. Amma idan aka ga ungozi ta dora irin shekarun ungulin na akanta ta kuma sa kaya ta dame sai ka ji an ce ku ba ta aiki, ai mutanen kudu juriya ne da su. To irin wannan al'amari ya sanya wannan kungiya tace daga yanzu duk mai sha'awar aiki a jihar Kano to ya share hawayensa, aikin kamfani zai zamanto cikin sauki ga al'ummar jihar Kano, a cewar shugaban kungiya wato Aliyu Abdullahi.
Idan ka shigo tafiyar kungiyar nan da ni da kai chairman da executive na kungiya da kai members za mu taru mu tafi duk kamfanin da muka tabbatar babu yan jihar Kano, ba kuma wanda kuke tunanin zamu bincike mu tabbatar cewa yan jihar Kano nan an ba su damar su, sannan kuma mun tabbatar cewa in mun nema muku aikin za ku iya, za ku zama masu zuciya.
Shugaban kungiyar kenan Aliyu Abdullahi, yanzu kuma sai koke-koke da kuma kiraye-kiraye da al'umar yankin Shawuci suka yi, inda suka kukan cewar ginin benen nan na tashar Shawuci ya zama dandalin uwa babu kwaba, domin ku idan dare yayi ta'asar da ake tafka a wannan waje kai ne ma ba zai ci ba, domin ku a wajen ne ake kiran mahaukata ayi abin da bai dace da su ba, shaye-shaye kuwa sai abin da ka gani. Lamarin da ya sanya al'umar unguwar da ke makautaka da wannan tasha suka shigo domin dai ka kukan su.
Abin da ya kyautu gwamnati ta taimaka mana izama ta kawo yan kasuwa masu tebura haka ta zuba su a ciki, shi kansu wajen sai da samun security, amma yanzu haka marasa aikin yi suna zuwa haka sai dai kawai su shaye-shaye.
To Allah ya samu dace. Kafin mu je ga teburin intala karkashin Alhaji Aminu Bello, bari shirin ya gayyato wakiliyar mu Amina Hamisu Isa wacce ta leka dandalin mu na sada zumunta dan kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka tafka akan kanin labaran da muka rigaya muka baku a jiya. Amina, idan ki shirya gare ki.
A ra'ayin Bala Abdu Mai Tsidau cewa an rufa Ika Brigade mu, gwamnan Kano Ganduje mun gode da ka fara ba da ilimi kyauta, amma a sa masu lura kar a rasa kayan aiki ko kuma su yanke ko su karanci. Sai ra'ayin Muhammad Jazula Aliyu wanda ya ce wai ilimi kyauta kuma dole, da fatan ba za a bar malaman makaranta da sayan kayan aiki a aljihunsu ba. Sai ra'ayin Muhammad Usama wanda ya ce Allah ya kiyaye gaba, su kuma Allah ya ganar da su su daina tsorata ƴan makaranta.
To gai da Amina. Masu sauraro shirin inda ranka ba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Zo ku zo manoma, manoma,
manoma, manoma,
ba ku shawara kan aikin noma. Mana alkama masara shinkafa, noman tumatiri kabeji da kankana, gero da makaras dawar kuku nema.
Masha Allah, gona ta tayi kyau, yabanya ta haɓaka.
Kai Malam Nuhu, adda sambatu kuma?
Dole ne na yi sambatu lauri. Na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Cimande. Lallai irin Cimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarinsu wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma ku garzayo Cimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road, ko ku neme mu a number tarho kamar haka 0803666842 5.
Cimande, masu hada-hadar iri tare da bada shawarwari na aikin noma.
Ku zo manoma,
ku zo manoma,
sai irin Cimande ku shuka.
Ko fanta na kira mata, mu riƙa tura yara makaranta. babu ko shakka babban burin iyaye shine samun ilimi mai inganci kyakkyawar tarbiyya da yardar Allah a dan haka ne ma Wofford Group of Schools ke kira gare ku iyayen yara da ku garzayo zuwa makarantar ta Wofford domin samawa yaran ku guraben karatu a wannan makaranta mai albarka makarantar ta tanadar da bangaren Play Group Nursery Primary da kuma JS1 zuwa 3 ta samar da dukkanin abubuwan da ya kamata a samar domin samun ilimi mai amfani Wofford Group of Schools sun fara daukan sababbin dalibai daga Play Group har zuwa secondary
hukumar gudanarwa ta wannan makaranta ta Wofford na sanar da ku iyayen yara cewa akwai ragi na musamman sakamakon shigowar sabuwar shekarar musulunci ta shekara ta 1441 tun daga watan Al-Muharram har zuwa 1 ga watan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallama
saura da me ku dai maza ku garzayo zuwa babbar shalkwatar Wofford dake kan titin Gwarzo daura da sabuwar jami'ar Bayero dake nan cikin birnin Kano domin samawa yaran ku guraben karatu a wannan makaranta mai albarka
Wofford Group of School ilimi hasken rayu
harkar koyon fahimta
Wofford
yara da fahimta
Wofford
akwai restaurant na abinci domin nishadi
Ina masu bukatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauki. Albarka English lesson. Makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci. Muna koyar da dalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare. Daga karfe 6 da rabi zuwa karfe 8 da rabi na dare domin ƴan kasuwa da ma'aikata. Akwai aji na musamman domin amfanuwar ƴan kasuwa a ranakun Litinin, Talata da kuma Laraba. Daga karfe 6 da rabi na yamma zuwa karfe 8 da rabi na dare. Akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo wato daga kai sai malala. Sai kuma ajin mata zalla a ranakun Talata da Laraba daga karfe 4 zuwa karfe 6 na yamma. Mutane da muku special class masu daukar dalibai 20 tip da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu. Za ku iya samu kai tsaye domin yankar naku form din a Murtala Suya dake kan titin Kabuga ko a Huwa Osto dake kan titin Rijiyar Lemu ko a ofishin mu dake Gadan Gamu Complex. Kabuga Bola Daura da gidan man NNPC ko kuma a lambobin wayar 08032061415 ko 08003 11666
barkan mu da dawowa su kuwa zaurawa da ƴan mata sun sanya kafa sun yi fatali da wata doka ta hana zancen dare da daga cin garin gayawa ya sanya inda suka ce wannan doka an shirya ta ne kawai domin dai a hana sirawar gaban hantsi wakiliyar mu Nusaiba Umar Madaki tana da cikakken bayani.
Zawarawa da matan garin Gayawa sun ce abin da ya sanya suka yi watsi da sanarwar da dagacin ya bayar shine saboda ba a ba su lokaci su fahimci junansu da masu son nasu ba kafin su yi aure. Kuma da daddare sun fi fahimtar zancen da masu son nasu suke yi musu.
Wani mutum yana da nesa kafin ya zo karfe 9 ta yi. Kuma ya ce a gama abin da za ka yi son budurwarka a ajiye ka tafi karfe 9 gaskiya wani abu bai yi ba.
Gaskiya wannan dokar da aka famu dai bata mai daɗi ba saboda dalili wani zai zo daga nesa idan ka so daga nesa kafin ka zo nan lokaci ya kure kuma idan har lokacin ya kure ta za ka samu damar da za ka yi zance har ka samu wanda za ka aura.
Tun a baya dai dagacin garin Gayawan Alhaji Mutari Sale ya yi wani gagarumin taro da ya haɗa da jami'an ƙato da gora da 'yan hizba da sauran masu ruwa da tsaki domin ganin yadda za a magance zancen daren saboda katobarar da zancen yake kawowa da duk wata ma'almin da hana a yankin.
Zance da 'yan mata mun hana daga ƙarfe 9 abin da ya kai 10 a yi kuma dukkan ina kirawo ga iyayen yara. Wanda kizo ice yana son yarsa ko kuma yake zuwa gurin yarsa ya kirawo shi ya tabbatar wakilanka sun sani turo wakilanka din sun sani shikenan.
Wani abin al'ajabi da ya faru a jiya a yankin shine yadda wata matashiya da ba san kowa ce ba ta kama wata ƴar kankanuwar yarinya ta tube mata kaya sannan ta je ta siyar da su. Lamarin da ya sanya shakku da zulumi a cikin zuciyar iyayen yarinyar. Mahaifin yarinyar Awali Yawo Akushi yayi karin haske ga filin inda ranka.
Kuma yarinyar nan ba wani waje ta je ba a kofar gida take suna ake a nan bayan layin su aka yi mata kwalliya za ta tafi gurin sunan nan bayan layi a kofar
a gaidan Nusaiba Umar Madaki ita kuwa gidauniyar Kwankwasiyya karkashin Madugun ɗariƙar Kwankwasiyya injiniya Rabi Musa Kwankwaso ta haifar da gagarumin alheri a jihar Kano har ma ta haifar da ɗa mai ido a yau ne dai wannan ƙungiya ta fitar da zunzurutun kuɗi masu ciwo ta biya wa 'ya'yan talakawa su 242 zuwa ƙasashen waje domin ƙaro karatu ko ba tare da la'akari da ɗan wane ko ɗan wane ba a'a kawai an yi amfani da sancanta ne an dai gagarumin taro a yau a gidan shi tsohon sanata wato Rabi Musa Kwankwaso inda aka yi gagarumin biki na fara ɗiba waɗannan matasa zuwa ƙasashen India da Sudan domin dai gabatar da ilimi mai zurfi har ma Rabi Musa Kwankwaso yayi cikakken bayani kan wannan gagarumin nasara da suka samu.
A cikin wannan makasa guda 8 ne kawai wanda za su karanta harkar Arabiya da karatu da ya shafi addinin Musulunci za su tafi kasar Sudan, amma dukkanin daga wannan za su tafi jami'o'i guda 4 a kasar India, wanda duka suna wannan guri, kuma daga wannan guri ga bus da za ta dauke su da kansu airport.
Kafin mu je ga wakilin ra'ayi Shamsu Dau filin inda ranka ya karɓi takardar wata yarinya mai suna Fauziya Shaitu mai shekaru 7 a duniya. Wannan yarinya dai tana fama da irin kumburin idan nan, inda idan yarinyar yayo kato yayo waje. Na tabbata idan mai sauraro ya ga idan wannan yarinya zai tausaya mata, da fatan za a gaza mata da naira 150,000 domin yi mata wasu allurai guda 2 da asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya rubuta. Sai kuma takardar dan Ladi Yakubu shi ma dai daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Wannan matashi dai sun fito ne daga jihar Bauchi kuma suna neman 270,000 domin dai a samu a yi musu wannan allura. Sai kuma takardar wasu yara su uku, dukkaninsu iyayensu sun haife su suna fama da lalurar ciwon idanu, da suka hadar da Sani Ismail da Sani Abdulrahman da kuma Aisha Sani. Dukkaninsu asibitin Nasarawa ya rubuto musu tsabar kuɗi kusan naira 100,000 a matsayin kuɗin da za a yi musu aikin idanu. Fatan za a tara agaza musu gaba daya.
Ya cikin sauki baya tare su bocci sasake ku garuruwa ko ina kuke da bukata bashi ku.
Nagode da saurara ta da zakuyi matafiya dan aike ne da niki-nikin da kwansa kwanku daga sabuwar tashar tafiye-tafiye da aka yi wa suna Walfare Transport Limited dake cikin garin Kanan Dabo. Suna zuwa garuruwan da suka dar da Kano zuwa Lagos, Lagos zuwa Abuja, daga Kaduna zuwa Lagos, Sokoto zuwa Lagos. Sabuwar tashar Walfare Transport Limited suna zuwa ko ina a duk fadin Najeriya. Motocin su suna dauke da AC da tsayawa domin yin sallah akan lokaci. Dadin dadawa babu attachment da ake kira karere. Tashar Walfare Transport Limited suna da reshi a garin Lagos Ido Shopping Complex da kuma Abeokuta Expressway Super hadi da Alaba Bus Stop layin gidan Dambe da kuma Kaduna Mando Garage a sabon gari New Road Park. Za ku iya samun su a babban ofishin su dake unguwa 3 kusa da Dolphin Cafe. Dan karin bayani ku kira lambobin waya 090-17-64-07 ko kuma 070-60-94-11-16. Dan aiki ya isar da sakonsa daga shahararriyar tashar Walfare Transport Limited.
Mai gida, wai wata makaranta ya kamata mu kai ƴaƴanmu domin su haddace Alƙur'ani?
Sabuwar makarantar nan mana mai suna Maka Integrated Islamic Montessori.
To ko me yasa za mu kai su wannan makaranta?
Saboda makaranta ce da take daukar yara yan shekara 2 zuwa 6 su kuma waras da su karatun Alƙur'ani, kuma suna da bangaren tahfiz. Suna da tsantsar kayan aiki da ƙwararrun malamai za su bai ƴaƴanku ilimin karatun Alƙur'ani mai girma.
Maka Integrated Islamic Montessori suna koyar da dukkanin yaran da ƙwaƙwalwarsu ta gaza daukar karatu ta hanya mafi sauki.
Ko kasashen da suka ci gaba irin su Saudi Arabia da Ingila da Malaysia da dai sauransu suna amfani da irin hanyoyin da Maka Integrated Islamic Montessori suke amfani da su wajen koya wa yara karatu.
Maka Integrated Islamic Montessori,
muna nan a lamba 7 Kabuga kan titin zuwa Jami'ar Northwest kusa da makarantar Horace da Custom a Kano.
Ko kuma ka tuntubi wannan number waya kamar haka 070-33-2170.
Taken mu shine yara muke baiwa kulawa a farko,
ga kuma kudin makarantar mu da sauki kwasha kwasha.
Masu samun ilimi cikin sauƙi da lumana, to ga jami'ar ISM Adenai da ke Kwatano a jamhuriyar Benin, da ta shahara wajen ba da ilimi mai nagarta a fannoni daban-daban kamar fannin sangarin social da management science, art and humanities, PO and applied science, waɗanda suka kunshi darussan mass com, economics, international relations, computer science da dai sauransu. Kuma duka ana iya samun kwalin digiri da masters na haɗin gwiwar jami'ar Florida da ke ƙasar Amurka, ga masaukin ɗalibai mai tsaro da walwala, da kuma tabbacin bautar ƙasa a gida Najeriya. Hukumomin ilimi na duniya kamar su UNESCO da KEMS da ACBSE daga Amurka, kuma binciken masana kimiyya a jamhuriyar Benin da ma hukumar ilimi ta ƙasar Najeriya duka sun inganta jami'a. Kana iya karatun masters da PhD a wannan jami'a ta ISM Adenai da ke Kwatano a jamhuriyar Benin.
Don neman ƙarin bayani ku neme su a babban ofisinsu na arewacin Najeriya wanda yake Sky Memorial Complex No. 147 opposite Unity Bank, Zurot, Kano, ko kuma ku tuntube su a number waya kamar haka 080-3854-4844 ko kuma 090-33-33-3523 ISM Adana University. Takuci.
Cika daga kuma anan shirin na inda ranka zai diga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Shamsu Da'u Abdullahi da Yakubu Musa Kanwa, sai Amina Hamisu Isa da Nusaiba Umar Madaki, Abrahaman Hamisu na Madina shine ya sarrafa na'ura domin sada ne da ku, ni kuma Yusuf Al-Abdullahi nake cewa mu huta lafiya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.